يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokin mu a wannan safiya ta alhamis a yau muna 19 ga watan Rabi'u Thani hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da 9 ga watan 10 shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasin mu na 42 a cikin karatunmu na littafin Almi'atun Nisawiyya min al-ahadith an-nabawiyya na babban malami fadilatu Sheikh Salih bin Abdullah al-Assaf Allah madaukakin sarki mishi rahama a wannan majalisi mai albarka a nan gidan Prime Minister Sa'u Bakal Tafawa Balewa dake nan titin kofar ran a nan cikin garin Bauchi darasinmu na baya mun tsaya ƙarshen hadisi na 88 hadisin nana Aisha Allah shi kare da a gare ta take cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya aure ta tana yar shekara 6 tana yar shekara 7 sannan kuma ya tare da ita tana yar shekara 9 a lokacin da ya tare da ita a matsayin amarya anana shi tace wa lu'abuha ma'aha tare da kayan wasan ta kai ta dakin ta saboda tana yarinya karama sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rusu ya bata tana da shekara 18 zamu tashi insha Allah ta'ala a farkon hadisi na 89 alhadithu at-tasi'u was-samanun an abi huraira radiyallahu an أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله ولكن ليقول غلامي وجاريتي وفتايا وفتاتي متفق عليه أنكر بودغا صحابي أبو هريرة Allah shi kare da a gare shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala manzon Allah tsira da amincin Allah su kare tabbata a gare shi yace la yaqulanna ahadukum kada dayan ku yace abdi wa amati kal dayan ku yace wannan bawa na ne ko wannan baiwa ta ce kullukum abidullah dukkan ku gaba ɗayan ku bayin Allah ne wa kullu nisaikum ima'ullah haka nan dukkan matan ku su ma bayin Allah ne walakin liyaqul sai dai yace gulami wa jariyati sai dai yace wato yaro na ko yarinya ta mai min hidima wa fataya wa fatati jine ko yace yaro na ko kuma yace a yarinya ta wannan hadisin yana ƙara nuna mana fasahar larabci da yadda larabci yake da wadatattun kalmomi abu guda ɗaya amma ya zama ne yana da sunaye masu tarin yawa sabanin yaren mu na Hausa wanda yake bagwaren yare ne shi
ba a je mene shi. A Hausa ba bambanci tsakanin a in an zo jam'in maza a ce bayin Allah, jam'in mata rik a ce me su ma bayin Allah, ba bambanci. Kawai abin da ya bambanta wajen mufredi ne a ce bawan Allah da kuma baiwar Allah, Abdullah da kuma Amatullah. Amma wajen jam'i mu Hausa ba mu da shi, saboda haka an zo kawai kudin goro zami sai mu ce kawai duka a bayin Allah ne. Amma Larabci yana da wannan fasaha, shi yasa manzo Allah sai ya ce kullukum abidullah, dukkan ku bayin Allah ne. Wa kullu nisaikum ima'ullah, su ma matanku dukan su bayin Allah ne. Kowa bawan Allah ne, tare da cewa idan aka ce kullukum abidullah aka yi jam'in maza, to mata suna shiga. Duk inda aka yi magana da lafazin jam'i na maza a Larabci, to mata suna iya shigowa ciki. Amma an keɓance, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba ne a nan domin ya ƙara ƙarfafawa cewa da mazan da matan kowa bawan Allah, kowa bawan Allah ne. To shi yasa manzo Allah ya ce sai dai mutum ya ce yaro na, ko kuma ya ce yarinya ta, ya ce wannan yaron gidana ne, yaron shagona ne, wannan yarinya ta ce ma'ana mai yi mana hidima ce, ko wani abu makamancin haka, domin a bambance. Kar ya zamana Allah na kira ya ku bayi na, kai ma kana kiran ya kai bawa na. Inda Allah yana cewa qul ya ibadiyalladhina amanu, qul ya ibadiyalladhina amanu, qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim, ce da su ya ku bayi na. Gashi nan a hadithul qudsi Allah yana ta ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi, ya ibadi kullukum dallun, ya ibadi kullukum ja'i', ya ibadi kullukum 'arid. Kaga kar ya zamana Allah na ce ya ku bayi na, wani ma kuma yana ce ya kai bawa na. To shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada ɗayan ku ya ce a ya ku bayi na, kan ɗayan ku ya ce bawa na, ko kuma ya ce a baiwa ta. Na'am. A حديثنا 90 الحديث 90 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من زن الله سيرادة أمينتين الله سكارة تبتا أغريش يناتيوا من عال جاريتين حتى تبلغها جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه رواه مسلم أن كربودك أنس بن مالك Allah shi kare da a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace man ala jariyataini, duk wanda ya kula da mata guda biyu, ƴan mata guda biyu ya kula da su hatta tablugha, har suka balaga suka girma suka kai aure, kamar yadda mun karanta hadisi a baya, ya aure su da kansa ko ya aurar da su, misali wanda yake bayi ne nashi ya kula da su, ya tarbiyantar da su, ya yanta su, kuma ya aure su, ko kuma ya zamana ƴaƴa ne Allah ya azulta shi da su mata, ya tarbiyantar da su, ya kula da cin su da shan su da suturan su, ya kula da komai nasu, sannan kuma ya aurar da su. Manzo Allah ya ce ja'a yawmal qiyamati ana wa huwa, izo ranar alqiyama da ni da shi, wa damma asabi'ahu, sai dunkule wato yatsinsa. Yadda kuka ga yatsan nan haka, yace to haka zamu tashi da shi, muna hade da shi ranan tashin alkiyama, saboda Allah ya azulta shi da ƴaƴa mata, kuma ya kula da su, ya tarbiyantar da su. Saboda haka Allah subhanahu wataala zai yi masa wannan karamcin ya zamana ya tashi tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama a ranan tashin alkiyama. Allah ya samu dace. Alhadith alhadi wa tis'un an Auni bin Abi Juhayfa radiyallahu anhu qala ra'aytu abi ishtara hajjaman fa amara bi mahajimihi fa kusirat فسألته عن ذلك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم naha an thamanid dam wa thamanil kalb wa kasbil ama wa la'anal washimata wal mustawshima wa akilar riba wa mukilahu wa la'anal musawwir. Muttafaqun alayh. An karbo daga Aunu ibnu Abi Juhaifa, Allah shi kare da a gare su, yace ra'aytu abi, naga babana Abu Juhaifa, ishtara hajjaman, ya sayo wani bawa wanda zai dinga masa wato hijama. Hijama shine kaho, wanda zai dinga yi mishi kaho. Fa amara bi mahajimihi fa kusirat, da ya sayo shi sai yayi ai sai ya bada umarni cewa kayan da yake amfani da su wajen yin hidima, yin wannan aiki na kaho din, sai sa aka fasa shi, tulun san da abin da yake amfani da shi din sai sa aka fasa shi, aka wato kakkarya su. Fa sa'altuhu an dalika, sai ya tambaye shi, nace a to menene dalilin da zai sa ka sayo bawa, ka sayo yaro domin ya dinga yi maka hijama, kuma ya zo kayan aikin san ka sa an kakkarya, me dalili? Faƙala, sai ce inna rasulullah sallallahu alaihi wasallama naha an thamanid dam. Dalili shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana cin kuɗin jini. Manzon Allah ya hana a sai da jini, wannan thamanid dam din, kamar yadda aka haramta shan jini haka yake haramun ne kuma a sai da jini, a wato ainihin ciniki na jini, wannan haramun ne, domin duk abinda musulunci ya hana mu'amala da shi to sai da shi ma ya zama haram. Duk abinda aka na din, duk abinda za a ce kar a yi kaza, kar a sha kaza, kar a ci kaza, to ba zai yi a ci ko a sha ba sai in ana sayar da shi. Idan ba a sayar da shi ba zai yawo cikin mutane ba, saboda haka shi sa duk abinda musulunci ya hana cin shi to sai kuma ya hana cinikin sa, sai ya hana cinikin shi. Saboda haka musulunci ya haramta shan jini, kamar yadda Allah ya ce hurrimat alaikum innama harrama alaikumul maitata waddama walahamul khinzir, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahamul khinzir, haramun ne a ku ci mushe, haramun ne ku sha jini, haramun ne ku ci alade, duka waɗannan abubuwan da aka haramta to haramun ne kuma a sayar da su, haramun ne a sayar da su. Saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wato cinikin jini, a sayar da jini, wa thamanil kalb, sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani akan cin kuɗin kare, ya yi hani, manzo Allah ya hana a sayar da kare a ci kuɗin sa, wannan haram ne, illa iyaka abinda malamai suke keɓancewa shine kare guda biyu, karen farauta da kuma kare na gaji, kamar yadda manzo Allah ya faɗa a hadisi cewa duk wanda ya ajiye kare a gidansa to kullun in gari ya waye za a ɗiba cikin ladan ayyukansa kamar girman dutsen Uhudu a zubda su a banza, kullun za a ɗiba cikin ladan ayyukansa za a kwashi kamar girman dutsen Uhudu a watsar da su, yace illa kalba harfin au kalba mashiya, sai dai karen farauta ko karen gaji, shi ɗin ma baya shigowa cikin mutane, baya shigowa cikin mutane. Saboda haka amma a wayi gari kaga mutane kawai sun koma a tare karnuka a dinga suke su a cikin al'umma suna yawo kamar yadda awaki da tumaki ke yawo cikin mutane, wannan ba musulunci bane, wannan ba musulunci bane. Wani ya je ya siyo kare, shi ba farauta yake yi ba, ba kuma gadi karen zai yi mishi ba, kawai zai siyo karen ne ya zo ya ajiye shi a cikin mutane, duk inda zai tafi kare yana bin sa a baya, duk inda za shi kare yana bin shi a baya, yana ganin wannan ma wata wato daraja ce a wajensa, yana ganin wani abun burgewa ne, duk inda zai je kare yana bin shi a baya, wannan ba musulunci bane. In an ajiye su ba da wannan dalilin guda biyu ba sun zama haram, ko karen farauta ko gaji, in ya wuce wannan manufan to ya zama haram, a dole raba zumunta mana, dole raba zumunta mana, Allah ya shauta. Yace wa kasbil ama, kasbul ama shine abinda mutanen jahiliya suke wanda mun karanta hadisi a baya hadisin Abdullah ibn Ubay ibn Salul cewa yana da ƴaƴa wato yana da kuyangi guda biyu da Umayma da Musaika yana sanya su su je su yi zina sannan su kawo masa kudin Allah ya saukar da aya wala tukrihu fatayatikum alal bigha to wannan kasbul ama din shine kudin da baiwa za ta je ta samu sanadiyar an yi zina da ita to haramun ne ubangidanta ya ci mutum ya tura baiwarsa ta je ya bada ita ga manyan mutane su yi lalata da ita sannan su bashi kudi to wannan kudin haram ne to gidan in ya zama na ita baiwa a kaita ko a zuba mata ido ta je ta yi lalata ta kawo kudi a ce haram ne ina kuma ga ƴa mai yanci wacce ita kuma daga gidansu za ta fita ta je ta yi garmudanta sannan ta ɗebo kudin ta kawo cikin gida sannan kuma a karba a dafa ai har ka ji ubana cewa wai wacce take daukan nauyin gida ai dole ta dauki nauyin gida kan tunda ta ba da kayan gida dole ta dauki nauyin gida ya za a yi a ce ba sana'a take yi ba ba aikin gwamnati ba ba wani aikin albashi ba ba komai ba kawai ta yi wanka ta fita ta dawo kuma ta zo ta dauki nauyin gida ta yaya haka zai yi ta yaya wannan fa bayi ne marasa yanci Allah ya tsine ma duk wanda ya mai da su hanyar samun kuɗi ballantana kuma ƴa mai yanci mafi muni ma a ce iyayen da suka haife ta mafi muni mafi muni wanda yau koda a ce ƴa ba samu kuɗi take ta kawo ma iyayenta ba tana samuwa ne ita ta ci a kan kanta da kanta ya kamata ya zama wajibi dole akan iyayenta su bincika ina take samun kuɗi su taka mata burki dole ne wajibi ne wannan dole ne akan su ba mu ga annabi zakariya ba alaihi salatu wassalam da aka bashi kula da nana maryama duk sanda ya shigo kullama dakhala alaiha zakariya almihraba wajada indaha rizqa da ya shigo sai ya ga abinda ya san ba shi ya kawo mata ba bayan kuma ya san shi kadai ke shiga inda take sai ce da ita ya maryamu anna laki hadha ke maryam tai na kika samu wannan qalat huwa min indillah daga wajen ita ce tace daga wajen Allah ne gobe in ya sake zuwa ya gani zai sake tambaya bayan kuma shi annabin Allah ne ana masa wahayi ko bai tambaye ta ba Allah zai mishi wahayi ya gaya mishi ga inda maryama ta samu abinci amma zai tambaye ta ne domin ya nuna ma ƴan baya cewa mas'uliya ce akan duk wanda suke da ƴaƴa musamman mata ba dalilin da ya za ta fita ta zo da sabon atamfa ta zo da sabon list ta zo da sabon waya ta zo da sabon riga da wando ku kun san ba ku kuka saya ba ba kuma ta wani aikin da zai kawo mata wannan kuɗin da za ta saya kuma ku zuba mata ido ba dalili eh illa iyaka kawai tunda yanzu Allah ya kawo mu zamanin da iyaye na gudun bacin ran iyayensu ai su ko yayan kuma ba ruwansu da bacin ran iyaye iyaye ne su ke taka tsantsan da iyayen wai saboda kan ran iyayen ya baci subhanallah ai wannan zamani da rikici yake ai suke gudun wai kar ran iyayen ya baci mafi yawa tun da dama manzo Allah ya ga mana antalil amatu rabbataha ai an iso lokacin da baiwa ke haifan uwar gijiyanta ai wacce ta haifan ita ke kokarin gudun fushin abinda ta haifa ita ke gudun fushin abinda ta haifa ba wai ita abinda aka haifan ta guji fushin me wacce ta haife ta ba ta wannan fa mai sauki ne akwai wadanda ma suke tura ƴaƴansu su je su yi lalata su kawo musu kuɗi akwai wadanda suke tura su ai su kawo musu kuɗi saboda haka zaka ga ɗaya budurwa baligar budurwa a ɗaura mata tallan goro gaba ɗaya da bai wuce 3000 ba a kanta sannan ta fita da 15,000 kuma a karbe. Ana ta samu wannan sauran kudin, shi wanda zai bata kudin zai dauki kudin ya bata kyauta ne haka kawai ba da wani abu anansa ba. Ya akai idan su ya tsallake duk masallatan anguwansu da ake neman fi sabilillah, duk ya tsallake har ya iso inda take a bakin tasha. Ai ya kamata a gane cewa akwai abun lura, ya kamata a gane cewa akwai abun kula. Allah ya kiyaye. Saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan, sannan ya ce wala'anal washimata wal mustawshima. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'anci matar da take wato canza launin jiki. Alwashmu mun karanta hadisai akan su a baya, shine abin da ya shafi allura da ake yi domin a canza kalan fata ko kuma a yi tatu a jikin mutum ya fitar da wani zane kore ko wani abu makamanci haka, a dai rubutu a jikin mutum ya rubuta sunansa ko kuma ya rubuta sunan budurwa ko ya zane zanen wata kunama ko wani abu makamanci haka a jikin hannunsa ko a gadon bayansa, ko a yi amfani da mai domin ya canza kalan fata ko allura ko wani abu makamanci haka. To manzo Allah ya tsine ma wanda yayi wacce ta yi da wacce ta kai kanta aka yi mata, da ita mai sana'ar da wacce ta kai kanta a yi mata, Allah ya tsine musu albarka. Da ita mai sayan allura da mai da za a je a canza mata kalan fata, da mai kemis din da yake alluran, duka tsinannu ne, duka Allah ya la'ance su. Sannan ya ce wa akilar riba, manzo Allah ya tsine wa mai cin riba, duk maciyin riba Allah ya tsine mishi albarka. Annabi ya tsine wa mai cin riba, kamar yadda Allah ma ya gaya mana cewa in ba ku bar cin riba ba, ba ku nisanci riba ba, to ku sani Allah yana tallata muku, Allah yana shelanta muku, Allah yana mika muku goren tambaya, goren gayyata na yaki tsakaninku da shi. Duk wanda yake cin riba to ya karbi goren gayyata na yakin Allah ne. Allah ya ce wa zai yaki da ni, ya ce gashi. Kowa kuma ya san wallahu ghalibun ala amri, duk abinda Allah ya sa a gaba shike cin galaba ba wani ba. Saboda haka Allah ya tsine wa mai cin riba. Riba kamar yadda muka sani tana kasuwa gida biyu, akwai ribal fadli akwai ribal nasi'a. Ribal fadl wato shine a mutum ya bada a zo mu sanye. Ribal fadl yana fadawa ne wajen canji, wajen misayi, na kawo shinkafan tuwo mudu ɗaya, sai in ce a bani shinkafan dafawa mudu ɗaya da rabi, na kawo jan masara mudu ɗaya, in ce a bani fara mudu ɗaya da rabi, na kawo ƙananan wake mudu ɗaya, a bani manya mudu ɗaya da rabi, na kawo gero mudu ɗaya, a bani dauro mudu ɗaya da rabi, na kawo jan dawa mudu goma, ina son farar dawa mudu sha ɗaya. Wannan jinsunsa ɗaya ya yi dukansu, jinsi ɗaya ne. To idan jinsunsu ɗaya da shinkafa da shinkafa ne, ba bambanci. In na kawo mudu ɗaya zan karɓa mudu ɗaya ne, yadin biyadin mislan bi mislin, hannu da hannu. Ba a zuwa a ce to yanzu barin karɓi shinkafanka mudu ɗaya, an jima an kawo min shinkafa na tuwo mudu ɗaya in kawo maka, bai yi ba. Yadin biyadin ne, ba ni naka in baka nawa, haka ake yi. Mislan bi mislin, kwatankwaci da kwatankwaci ba ƙari. Amma idan jinsunsu ya bambanta, kamar na kawo shinkafa ina son wake, yanzu jinsunsu ya bambanta, saboda haka yanzu sai a yi cinikin nawa ne shinkafa na, nawa ne wakenka. Amma jinsi ɗaya ne, shinkafa da shinkafa ne, masara da masara ne, ko da ja da fara ce, ai duka jinsunsu ɗaya, to nan ba bambanci. To abinda aka ƙara akan wannan shine sunan shi ribal fadli. Ribal fadli, banza Allah ya tsine ma duk wanda yake cin wannan riba, Allah ya tsine mishi albarka. Sannan riban nasi'a shine ina bin ka bashin naira 10,000, zaka biya ni gobe juma'a in ta kai asabar ta dawo 11,000 to wannan 1,000 da ya karo akai shine riban nasi'a jinkiri da na maka na kara maka kudi akai to wannan shine riban nasi'a wannan shine riban nasi'a akwai wanda zaka ga suna da wannan dabi'ar wallahi in kudin nan ya wuce kaza wallahi ba zan karba kaza ba to wannan haramun ne illa iyaka yana da kyau ga mai biyan bashi misali na karbi bashin wani zan biya shi gobe bai samu ba sai da muka ƙara sati biyu akai ya kyautata mu da ya jinkirta mu to ni ma lokacin da na samu dama in ina da shi maimakon in bashi 10,000 ya dace in ƙara masa 5,000 akai wannan shine kyautatawa wajen biyan bashi kamar yadda aka kyautata maka kai ma sai ka kyautata amma in aka sanya shi a matsayin sharadi to anan ne riba take shigowa amma ni da na karba bashin radin kaina ne ganin dama na ne ba sharadi aka samu ba ni ne na ga dama nace bari in kara maka yayi daidai amma aka sanya shi a matsayin sharadi cewa zan kara maka sati daya amma zaka kara 2,000 akai to wannan ya zama riba saboda haka da yawan mutane suna fadawa cikin wannan riba amma ba su ankara musamman abin da ya shafi riban fadli hatta wajen kudi daga mutane suna fadawa cikin wannan riba mutum zai kawo naira 1,000 ko 10,000 yana son sababbin kudi sai a bashi maimakon 10,000 sai a bashi 9,500 saboda sababbin kudi ne to wannan haram ne illa iyaka sai dai in jinsin kudin ya bambanta kamar misali naira ne da kuma dala to yanzu an zo misali an zo canje sai a lissafa a ce kowane dala ɗaya yana daidai da naira nawa saboda haka na cike maka daloli na baka kai ma sai ka yi ai converting wannan dalolin a bisa farashin kudin kasar mu kaza tana daidai da naira nawa sai mu yi canje amma jinsin kudin ɗaya ne naira 1,000 ce kai ma 1,000 zaka bani sai dai tawo 1,000 tsohuwa ce ni kuma ina son sababbi ɗan 50-50 sai ka ce to zan baka 900 to wannan ɗarin da ka ci akai sunan sa riba wannan ɗarin saman sunan shi riba kaga ko da yawan mutane suna fadawa ciki da yawa ana fadawa ciki wanda kuma wannan kuskure ne na'am bismillah
kamar misalin bashin da ake ce haka a waya mutum ya mazu sukan ba da daman ka ci bashi kuma sukan dan sa naira aka biya ko yanda dai ka ce yanda za su dora shi kuma wannan ya yi kenan
to wannan wasu malamai suna ganin lalura ce amma dai ni gaskiya na fi fahimtar mutum ya nisance shi ya fi zama kwanciyar hankali yawwa a nisance shi ya fi zama kwanciyar hankali saboda duk yanda ka ci bashin dole sai ka bada ruwa a ciki akwai layukan da za su baka 200 ka roka za a baka 200 amma za a kara ma 30 akai saboda ka 200 aka baka amma na binka 230 wasu layukan kuma za a baka 200 amma za a cire 30 a ciki saboda ka 200 ne amma 170 za a baka so abin da yafi gaskiya shine nisantansa shine abin da zai fi fitar da mutum daga cikin rudari wallahu alim an ba mu gama bai tukunna yawwa wancan tambayin tana da alaka da karatu yawwa wa alaikum assalam to su masu POS kudin da ake basu kudin aikin su aka basu aiki suka maka yanzu maimakon a ce sai na tashi daga nan na tafi banki na je na ciro kudi in a kafa zan tafi zan sha wahala in abun hawa ne zan kashe 300 ko 500 to sai yanzu in bashi naira 100 sai ya cire mun shi saboda haka shi yanzu an biya shi kudin aikin da yayi ne ba wai an kara masa bane akan abinda aka cire da aka yace manzo Allah ya la'anci mai cin riba wa mu'kilahu da mai ciyar da riba mai ba da riba da wanda ya karba da wanda aka bashi duka Allah ya tsine musu albarka wa la'anil musawwid sannan manzon Allah ya la'anci masu hutu masu hutu malamai sun tattauna akan wani irin hutu ake nufi wasu malamai suna kudin goro su ce dukkanin wani hutu gaba dayansa haram ne kuma duk wanda ya zama tsinanni eh wasu daga cikin malamai kuma suna kebancewa yace hutun da ake nufi shine hutu mai inuwa ko hutu wanda yake a na abu mai rai kamar yadda Abdullahi ibn Abbas yace in dole ne mutun sai yayi zanin hutu ko sai yayi hutu to ya zana bishiya ko abin da bai da rai amma duk abin da yake da rai yace wannan ya guje shi ya nisance shi amma wasu daga cikin malamai musamman wanda suka rayu a zamanin nan suna halarta hutu na waya hutu na fotografiya da yawan malamai suna ganin wannan baya daga cikin hutunan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci wanda ya aikata shi almuhim dai shine yana da kyau musulmai zama mai taka tsantsan akan dukkanin abubuwa in ba lalura ba bukata to ko sai ya wuce ya tafi abun sa eh sai ya huta musamman wanda shi idan mutun yana iya zurfafa bincike a cikin nassoshi na shari'a zai iya bambance makansa wanne ne daidai wanne ne ba daidai ba amma musamman wanda bayi da ido wajen bincike to abin da yafi shine duk abin da yake da rudani to sai ya hakura da shi sai ya hakura da shi saboda haka sabani ne tsakanin malamai amma dai mutun ya sassaka hoto ko ayi katon hoto a sashi a frame a sashi a jikin bango wannan haramun ne ai an yi aure a hada hoton ango da amarya sun makala shi a jikin falo wannan haramun ne mala'iku ba za su shigo cikin wannan gidan ba mala'iku rama ba za su shigo wannan gidan ba ko a samu hoton dattijo a samu irin family house a samu hoton kakan gidan na farko sai a makala hotonsa a jiki haramun ne wannan wannan bai halatta ba bai halatta ba saboda haka wajibi ne a nisance shi eh har wani lokacin ma kaga wani dan kanzage wasu ɗan kanzagin da ba wanda ya san da zaman su kawai a cikin ɗaki kawai a samu hoton shugaban ƙasa da gwamna da sarki a jera su a cikin ɗaki lungun da take gwamna bai taba takawa ba bai ma san tana wajen ba amma tana wai ta makala hoton sa a cikin ɗaki yau inda za ta mutu gwamna wallahi bai san ta mutu ba wannan ba daidai bane wannan haram ne eh sai dai lalura yanzu misali kamar wanda yake aikin office aikin gwamnati a cikin office din sa dole akwai hoton gwamna shugaban kasa hoton sarki da sauransu wannan bayan da iya da shi babu yanda iya amma ɗakin ka ka dauki hoton wani ko hoton ka ne a sa a kafa maka shi a cikin ɗaki haramun ne eh musamman yanzu zaka ga har masu kiran kansu muni masu sunna muni ahlus sunna sai ga mutun ya sa hoton Sheikh Jafar Katu a jikin daki an koma ajin wadancan ai an koma ajin wadancan eh ba daidai bane kuskure ne wannan eh kuma yana kaiwa zuwa ga guluwi wuce iyaka wajen girmama bayin Allah wuce iyaka ne abinda malamai suke bukata a wajenmu ba makala hotunan su ba zai amfani ba abinda suke bukata mu yi musu addu'a suke bukata mu saurari darussan su mu saurari karatuttukan su mu yi musu addu'a ballantana malaman sunna wadanda Allah yake tsare musu bayan su ya tsare musu ambato a bayan su Allah yana tsare musu mutuncin su ko ba hotunan su mutuncin su yana ko ba hotunan su mutuncin su yanzu wa yake da hoton Imam Malik wa yake da hoton Ibn Taymiyyah wa yake da hoton Ibn Al-Qayyim amma har yanzu sunan su na nan shekara 1000 da wani abu Maliku ya wuce har yanzu sunan sa yana nan kuma ba wanda ya isa nuna ya ce ga hoton Maliku nan babu ba wanda ya isa nuna mafiya yawan malamai haka suke da yawan mutane yanzu in kace masa ina hoton Shehu Dan Fodiyo bai da shi bai sani ba bai taba gani kwata-kwata shekaransa nan da wucewa 200 da wani abu amma ba hotonsa ba labarin shi amma sunansa ba sunan shi yana nan Eh, sunan shi yana nan. Amma ka dauki, in ka dauki dan bidiya zaka ga wani ga hotunan sa idanun sa kurukuru, amma ba wanda yake ta kanshi. Eh. Kuma bai jima da wucewa ba. Bai jima da wucewa ba. Kwata-kwatan shekara 50 ne baya. Gashi nan kurukuru kuma ba wanda yake ta kanshi. To saboda in dai mutun zai ce shi ahlus sunna ne, to izallan alherin da malamin sunna ya wadatar a mai addu'a, ba sai an ga hoton sa ba. Ba sai an ga hoton shi ba. Saboda ka aka koma lakanin hotunan malamai, kuma an koma ɗaya da waɗancan. Eh. Dan suna bayani duk wayannan hotunan da suke likawa kowane hoto da ma'anansa. Eh. Akwai wata shekaran jiya nake ganin ta, wata Elfaira, wata sayyida. Tana bayani cewa wai wannan hoton shehu da ake gani yayi kurukuru. Wai ruwa ne yazo saukowa, hadiri yayi gangami za a saukar da ruwa, sai ya harare hadirin, sai ruwan ya tsaya. Eh. Shine wannan idan yayi kurukuru. Eh, ya zare mu hadiri ido. Saboda haka Allah ya koro hadiri, shehu ya kora shi. Kai. Eh, daka Allah ya ce ayi ruwa, shehu ya ce bara yi ba. Eh, shehu ya ce bara yi ba. Kuma hadirin da ce haka ya juya da gudu. Saboda haka ya fasa bin umarnin Allah. Eh. Kada ma wannan damuwa ce. Eh, damuwa ce. Eh, akwai wanda yake bayanin cewa wai tunda Allah ya ce in aka ce Allah na da da, to sama takan yi kaman ta rikito, ƙasa takan yi kaman ta tsage. Yace tun daga nan da aka haifi shi wannan ayan ta daina aiki. Eh. Yace duk lahadi ka sa gidan rediyo Najeriya Kaduna, sai ka ji an ce Allah na da, amma kaga saman ta rikito. Saboda ka tunda ran daga shehu yazo, to wannan ayan ta tashi aiki. Saboda ka shi shehu da yazo yanzu ya shafe wannan aya. Ya shafe ta. Da haka yanzu mu Qur'anin da muke aiki da shi ba cikakke bane. Shehu ya shafe ta. Allah ya kiyaye. Ayyo. الحديث الثاني والتسعون عن المغيرة رضي الله عنه المغيرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه يعذب بما نيح عليه متفق عليه مغيرة بن شعبة يتي ناجي من زن الله صلى الله عليه وسلم ناتي ومن نيح عليه دوان دي متو اكا يمسا كوكا متوا يعذب بما نيح عليه زا اي مسا عذابا وغرغدن كوكا دا اكا يمشي kuka na anniyaha shine kukan wayo na shiga uku na lalace. Eh, ana wane ya tafi lokacin da muke bukatan sa, yanzu wane ne zai kula da mu, wa zai ciyar da mu, wa zai kula da kudin makarantar yara, ana ihu, ana daura hannu aka, ana fadi, ana burgima, to ne shine niyaha. Amma kuka wanda hawaye dai zubo ba tare da sauti ba, wannan ma a rahama ce, kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa da jikansa yadda su yayi hawaye, yayi kwalla, sabai suka ce ya rasulullahi hadda kai, yace wannan tausayi ne da Allah ya sanya shi a zukatan ƴan adam gaba daya. Saboda haka wannan a abu ne mai kyau, amma ai kukan wayo mun shiga uku mun lalace, to wannan haramun ne, wannan haramun ne. Tare da cewa manzo Allah ya faɗa cewa za mu ji hadisi a gaban insha Allah, cewa manzo Allah yayi bayani cewa wannan anniyaha yace har abada al'ummar sa ba za su daina ba. Kukan mun shiga uku mun lalace. Manzo Allah yace al'amuran jahiliya ne, amma al'umma ta ba za su taba dainawa ba. Ai. Kuma har yanzu yana nan. Har yanzu yana nan. Ai. Musamman ɗabi'ar ta fi yawa cikin mata. Ai, kaga wata kai ka rantse da Allah ta gama fahimtar addini. Ta gama fahimtar kaddara, ta yi imani da Allah, amma ina da an yi mutuwa shikenan. Eh, duk da kuma yanzu da shagalan duniyan ta zo, sai ya zamana kukan mutuwan ma shagalan duniya ta shafe shi. Shagalan duniya ta shafe shi. Eh, hatta wannan zaman da ake yi zaman makoki makaruhi ne shi, babu shi a musulunci, makaruhi ne. Ai, a zo a zauna, a yi ta taɗi, a yi ta fira, wannan ba daidai bane. Madadin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya koyar da mu cewa in an yi rasuwa ku dafa abinci ku kai gidan mutuwa, sai kuma aka wayi gari mutane kuma yanzu aka canza yayi ku debo yunwan ku ku tawo gidan mutuwa. Dai yanzu yadda muke hantsin nan, wasu sun mutu yanzu suna nan suna zaune a wajen makoki na ya baje ko kafan sai yana jiran a sa mai kunu da kosai. Ka sa mai kunu da kosai, in ya gama ya ce dame cikin sa ya je bude shagon sa, in yayi ciniki zuwa karfe 2 ya rufe shagon ya sake dawowa ya zo cin abincin rana. Eh ya zo cin abincin rana a zuba masa abinci ya zauna. Eh wannan ba daidai bane ba, wannan ba daidai bane. Eh yadda ka san an koma gidan biki, kai dai aiko cikin gida a ce wai inji ɗan waje a fada ma mu cewa man bai isa ba a karo mai, kawan ba gidan mutuwa ba, wannan ba daidai bane. Su waɗanda aka yi musu mutuwa manzo Allah ya ce isna'u li ali ja'farin ta'aman, iyalan gidan Ja'far ku dafa musu abinci. Faqad atahu ma yushghiluhum, abinda zai shagaltar da su ya zo musu, ma'ana wai ishara ce zuwa ga wai zafin mutuwa ya kai a ce ya shagaltar da mutanen gida daga girki, saboda haka ku girka ku kai musu. Amma yanzu ba kan a dawo daga makabata an daura tukunya, kafin a dawo daga bindin gawan an daura tukunya. Eh ba mamaki ma wanda ya mutu bai gidan in ba sa abu yunwa ce tai ajalin sa. Wasu ƴan uwansa suna gani basu taimake shi ba, suna da dama a ran da ya mutu kan gari ya waye an zo an ajje buhunan shinkafa. Wannan buhunan shinkafan fa kowanne a cikin su ba wai ya kawo ma iyalansa dan su ci bane, ya kawo ne wajen ayi zaman makoki da shi. Daga nan in an gama kuma sun daina ganin sa kenan, ya tafi. Daga nan an gama sun daina ganin shi ne, ya tafi. Kusan shekara ɗaya ko biyu baya akwai jana'izan wata yarinya da muka je budurwa ce, an gama binne ta babanta ta shi dai bayani a makabarta cewa jama'a in an gama nan kowa ya watsi, ba zan makoki saboda yana cikin abin da ajalin ta ita ma yunwa, su ma fama suke da yunwa. Saboda haka yana bayani yana gama wannan tashi ne ce to jama'a ya kamata ba maganar shi wannan ba, ya kamata wannan zan makokin fa mu kawo shi ƙarshe. Wai an wayi gari har a makabarta har hakuri ake ba wa mutane cewa in an gama ba zaman makoki sai hakuri. Kuma ana bayanin cewa saboda ba abinci, ishara ce zuwa ga cewa ashe abin da ke zuciyar mutane shine duk wanda ka ganshi a wajen zaman makoki ya zo cin abincin mafiya yawa. Saboda ka har hakuri ake ba wa mutane, ka yadda ka san wani wajibi ne da yake kansa ya tashi yana ba ma jama'a hakuri, su yi hakuri in an gama ba zaman makoki saboda ba abincin da za a ci. Ba abincin da za a ci, bayi da kudin da zai dauko rumfa na kwana uku. Lakiyai. Saboda haka wannan kuskure ne, wannan ba daidai bane. Eh mata kuma su kan dama suna cikin gida. Eh amma da gidan biki ya dawo gidan gulma. Gidan mutuwa. Amma da shi ya dawo gidan gulma da kinibibi da dauko labarin da wato lamarin ba kyau kawai. Eh lamarin ba kyau. Yanzu mutuwa ba ta ba mutane tsoro kwata-kwata. Sam ba ruwan mutane da mutuwa. Eh an dauki gawa za a tafi makabarta, ga mutane suna zaune a gefen mota ga gawa a tsakiyansu, amma kadin duniya suke sun manta cewa gawa za su je kaiwa, sun manta da an yi sa makabarta. Wannan ya gance yauwa dama na jima ina so mu gamu da kai sai can shikenan. Wayannan ma sun tafi can, wayannan ma sun tafi can, iya iyalansa ɗan uwansa su ne akai. A tsaya a yi mishi addu'a ma a'a babu wannan, a tsaya mai addu'a ma wallahi babu. ana sauka a makabarta ka ji ana sanarwa jama'a kowa ya kula da wayansa jama'a kowa ya kula da wayansa dama in barawa yanzu sata ba za ka tsoratar da shi da mutuwa bane to gashi yazo har bakin mutuwa har bakin mutuwan yazo to yanzu me za ka ce mishi yanzu me za ka ce mishi saboda kai mutuwa ta daina ba mutane tsoro gaba daya da dai mun sani wallahi akai mutuwa dai a unguwa a wannan wunin dai unguwan tsit ba motsi tsit ba motsi yara kan dai dama sun shiga daki ba fitowa amma yanzu ba ture-ture ake da su wajen hawa motan gawa saboda wato yadda suka ga manyan sun maida harkan gawan ta zama harkan biki sai su ma suka dauka haka wallahi akwai wanda na taba ganinsa a can unguwanmu ina zaune a bakin titi gashi nan ya zo ce yanzu zai dawo daga makabarta ya je ziyara yana neman wanda zai gyara masa hotunan da ya dauka a jikin kabari Allah wallahi ya dafa kabari ya yi style an dauke shi hoto ya canza style a jikin kabari yana neman wanda zai gyara masa hotunan wallahi billahi saboda haka yanzu kabarin mata zama ba gina don daukan hoto Allah ya kiyaye Al-hadithu thalith wa tis'un an Sa'id ibn Jubair rahimahullahu qala qala li ibn Abbas radiyallahu anhuma Sa'id ibn Jubair yace Abdullahi dan Abbas yace da ni hal tazawwajta shin kai aure qala la sai kultu la sai nace a ban yi aure ba qala sai yace fa tazawwaji maza maza kai aure fa inna khayra hadhihi al-ummati aktharuha nisaa domin mafi alherin wannan al'umman shine wanda yafi su yawan mata a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama mai mata hudu alherin sa yafi mai mata uku mai mata uku yafi mai mata biyu alheri mai mata biyu yafi mai mata ɗaya alheri mai mata ɗaya yafi mara mata alheri shi wannan hadisin ba dogon bayani akan shi رواه البخاري الحديث الرابع والتسعون عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم من ذا الله يأتي ياكو الأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما أحد أغير من الله من أن يرى عبده أو أمته تزني من ذا الله يأتي باون دي كي الله كيشي sama da kishin da Allah yake yi ya ga baiwarsa ko bawansa yana zina Allah yana kishi kaga ga bawarsa nan da baiwarsa sun hadu suna zina Allah yana kishi akan haka Allah bai san haka ya ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallama law ta'lamuna ma a'lamu ya ku al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda kun san abinda na sani la dhahiktum qalilan da kun yi dariya yar kadan wala bakaitum kaseera da kun yi kuka mai yawa da kun san abinda na sani da dariyar ku ta zama kadan da kukar ku ta zama mai yawa muttafaqun alayh al-hadith al-khamis wa tis'un عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافا إلا المجاهرين أبو هريرة ناجما زن الله صلى الله عليه وسلم يناجوا كل أمتي معافا دكا الأمات الله زي مسعفوا الله زي يافي مسلم فكا سودة سكي إلا المجاهرين sai dai banda masu bayyana zunubi a fili duk abinda mutum yayi na zunubi Allah zai yafe mishi sai dai banda mai bayyana zunubi a fili wa inna min al-ijhal sannan yana daga cikin bayyana zunubi an ya'mala al-abdu bil-layli amalan mutum ya aikata wani mummunan aiki cikin dare ba tare da kowa ya sani ba, thumma yusbihu wa qad satarahu rabbuhu, ya wayi gari ubangijinsa ya rufa mai asiri ba wanda ya san yayi, fa yaqulu sai dinga cewa ya fulan ce ya kai wani, qad amiltu albari hatta kaza wa kaza, ce ai je da daddare nayi kaza nayi kaza nayi kaza, wa qad bata yasturuhu rabbuhu, ya kwana cikin rufin asirin ubangiji Allah ya rufa masa asiri, amma wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu, sai ya wayi gari yana yayi suturan da Allah ya mishi, mutum ya aikata laifi ba tare da kowa ya sani ba ya kuma zo yana bayyanawa. Wannan akwai wani abu na jafa'i game da sha'anin ubangiji, akwai wani abu na karfin rai game da sha'anin Allah, mutum ya saba ma Allah kuma ya dinga fitowa yana bada labari, ma'ana ya ji dadin sabon Allah da yake nan bai shirye tuba ba, kuma yana daga cikin sharuɗan tuba dole a samu annadamu alama fata, dole mutum ya yi nadama akan abin da ya shuɗe, ma'ana duk sanda ya tuna yayi zunubi kaza ransa ya baci hankalinsa ya tashi ya ji ba dadi, amma ba wanda zai yi zunubin ba tare da an sani ba kuma yazo yana bada labari, eh ko kuma watakila da yana zunubin sai yanzu ya tuba, to da an dan dago magana sai ce ai da baka sani bane yanzu ne na tuba, amma da ni kullun shege ne, eh ai da an kana neman matsiyata a ungwan nan to ka samu kaza, to wannan ba daidai bane, ya nuna bai tuba bai yana dama ba, mai yuwa dama ce ta kubuce masa yanzu ba zai iya ba, in ya samu daman fa zai koma zai ci gaba zai koma kan abin da yake kai, saboda haka mutun ya aikata laifi Allah yana son rufin asiri. To sai dai in mun dauki wannan hadisin zamu ga kamar akwai wani hadisin da yake cin karo da shi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fadi cewa na san zan gane wasu cikin al'ummata ran tashin alkiyama za su zo da ayyukan alheri manya manya kamar duwatsun tihama, amma Allah sai ya nikar da aikin sai a sheke aikin ya tafi a banza. Sabai suka ce su waye waɗannan ya manzo Allah, yi mana bayanin su kar mu zama daga cikin su ba mu sani ba, manzo Allah ya ce ku sani cewa fatan ku dai da su yaran ku dai da su mutane ne irin ku, irin yadda kuke kiyamul laili su ma suna yi, sai dai in suka kebance ga su ga haram to ba su fasawa. Kun ga yanzu shi wannan hadisin ya hana bayyana laifi, ya hana kuma kai laifi ka fito ka bayyana, shi kuma wancan hadisin ya nuna mana illan kai laifin a boye. Ashe abinda zamu dauka shine sai mu hada hadisan duka, laifin kar kai a boye kar kuma kai a bayyane, shine hadisan suke ba mu sako, kar kai a bayyane kada kuma kai a boye, da na boyen da na bayyanan duka a bar su a nisance su, duka a bar su a nisance su, dan shi wanda yake laifi a boye yana da karancin rashin kunya game da Ubangiji, dan duk wanda yake laifi yake buya ya laifi, to kunyan jama'a ce ta sa ya buya, to saboda rashin kunyansa kuma ya kai makura baya kunyan Allah, saboda haka bi dawo madan Allah na ganin sa ba ruwan shi, eh shi kuma wanda yake laifi a bayyane to zuciyansa ta kekashe kenan ta bushe, sabon Allah ne amma bai jin kunyan bayyanata, bai jin kunyan bayyanata, kowanne yana da illa mai girma, kowanne yana da babban illa, saboda haka abin da yake wajibi shine duk abin da aka ce wannan sabon Allah ne mu nisance shi gaba ɗaya mu guje shi gaba ɗaya, Allah ya sa mu dace. To nayi tsammanin zamu kammala hadisan gaba ɗaya yau, amma lokaci ba zai ba mu dama ba, saboda haka Allah ya kai mu sati mai zuwa zamu kammala, ina jin sauran mana hadisi biyar ku, so zamu kammala insha Allah in Allah ya kai mu sati mai zuwa, in Allah ya yarda sati mai zuwa insha Allah ya mi kokari zamu fara karatu karfe 9 insha Allah ta'ala, sai mi kokari in isowa da wuri, Allah ya sa mu dace. Cikin
darasin da kai hadisin bayanan magana ne sai da ji, yanzu kamar an ɗauki mutum haka an kai shi asibiti ana buƙatar jini, wa'inda suka raka su duk an gwada jini ba zai daidai da nasa ba, sai wani daga can sai ya ce ku kawo kuɗi a janawa a saka masa ana buƙatar kuɗi, to dama an sai gayya to wani sai aka ba shi wani kuɗin aka ja to shi.